Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma voahausa.com ta internet. Masu sauraron mu a Nyamai babban birnin kasar Jamhuriyar Nijar na iya kama mu ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A duk faɗin kasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwadni. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Halima Jimarauce yau ma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryen mu na wannan yammacin Lahadi 8 ga watan Mayu. Da fatan dukanku kuna cikin koshin lahiya da kwanciyar hankali. Kayan ku ji abubuwan da muke tare da su ga Ibrahim Kalmasi Garba da kanin labaran duniya.
Wata kungiyar ta'addanci mai alaka da ISIS ta dau alhakin kashe wasu yan sandan ciki su 8 a Masar. Kafar yada labaran Koriya ta Arewa ta ce shugaba Kim Jong-un ya ce kasar ba za ta yi amfani da makamin nuclear ba sai ko idan an yi barazana ga diyaucinta. Sannan hukumomi a Afghanistan sun rataye wasu mutane 6 da aka yanke ma hukuncin kisa saboda aikata munanan laifuka.
Jamhuriyar Niger na neman zama makwabciyar ta Najeriya game da al'amarin dauke wutar lantarki. Za ku ji rahoton da Suleiman Munibar mai aiko mana akan wannan matsala. A Najeriya kuma a jihar Bauchi, gwamnati mai ci ta ce ta tabbata cewa tsohon gwamnan jihar Malam Isa Yeguda ya yi almundahana da wasu kudade sama da naira miliyan 80,000. Shi ma za ku ji rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aiko. A jihar Adamawa kuma mabiya addinin Krista 'yan ɗariƙar Baptist sun yi hidimomin musamman albarkacin ranar karrama iyaye mata. Za ku ji rahoton da Sanusi Adamu ya aiko mana. Sannan Grace Alheri Abdu za ta gabatar da shirin bishara. Amma da farko ga Ibrahim Kalmasi Garba da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wata kungiyar ta'addanci mai alaka da ISIS ta dau alhakin kashe yan sandan ciki su 8 a Masar a wani hari a Helwan dabda wajen birnin Al-Ahira. Yan bindigar sun tsaya dabda motar yan sandan cikin a wata karamar motar daukar kaya suka fita suka shiga bude wuta kan motar yan sandan kafin suka arce a cewar kafar labarai ta gwamnatin Masar ta Nima. Wannan ne kashe-kashe mafi muni da aka aikata a Masar tun daga watan Nuwamban bara lokacin da mayakan ISIS suka bindige wasu 'yan sanda hudu har lahira a wani wurin duba ababen hawa. A wani bayanin da ta saka a yanar intanet, kungiyar mai alaka da ISIS ta yi ikirarin kashe jami'an tsaron da safiyar yau Lahadi, tana mai cewa lokaci ya yi na rama ma matan da ta bakinta aka kange a Masar. Bayanin na ISIS ya yi ikirarin cewa 'yan bindigar na ISIS sun sace makamai da dama a motar 'yan sandan kafin suka arce ba tare da wani rauni ba. Ministan cikin gidan Masar ya bayyana 'yan sandan da aka kashe din da shahidai waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu don kare ƙasarsu da jama'arsu. Ministan ya yi kiran da a gudanar da cikakken bincike. Kafar labaran Koriya ta Arewa ta ce shugaba Kim Jong-un ya gaya ma babban taron jam'iyya mai mulki cewa ƙasar ba za ta yi amfani da makamin nukiliya ba sai ko idan wasu ƙasashe masu ƙarfin nukiliya sun yi barazana ga diyaucinta. Kafar labaran ta Koriya ta Arewa ta ruwaito yau Lahadi cewa shugaba Kim na da niyyar daidaita dangantaka da ƙasashen da ke nuna ma gwamnatin tsana. Sannan ta ce Kim ya buƙaci da a daɗa tattaunawa da Koriya ta Kudu don rage shakkun juna da kuma yiwuwar ƙara rinjayewar al'amura. A matsayin ƙasarmu mai ƙarfin nukiliya amma kuma wadda ta san ya kamata ba za ta yi amfani da makamin nukiliya ba sai ko idan wata ƙasa marar sanin ya kamata mai nukiliya ta keta haddinta a cewar Kim, in ji rahoton. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsananta takunkumai ga Koriya ta Arewar a watan Maris bayan da ƙasar ta Komunis ta gudanar da karo na hudu na gwajin nukiliyarta da kuma gwajin roka mai dogon zango wanda wasu da dama ke ganin hakan ɓadda sawu ne kawai na gwajin makami mai linzami. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumomi a Afghanistan sun rate wasu mutane shida da aka yanke masu hukuncin kisa saboda aikata munanan laifuka kan farar hula da kuma yin barazana ga tsaron jama'a. Nan da nan shugabannin Taliban suka tabbatar cewa waɗanda aka rate ɗin wasu mambobin ƙungiyar ne, sannan suka rantse cewa sai sun gaggauta abin da suka kira ɗaukar jinajinan rafansa. An rataye 'yan ta'addan ne a wani gidan yarin da ke birnin Kabul a yau ɗinnan Lahadi, bisa umarnin shugaba Ashraf Ghani, kamar yadda ofishinsa ya tabbatar ma muryar Amurka. An ɗau wannan matakin ne bayan wani mummunan harin da aka kai a watan jiya a babban birnin na ƙasar ta Afghanistan, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane kusan 70, ya kuma raunata wasu da dama. Nan ma ƙungiyar ta Taliban ta ɗau alhakin kai harin. Harin ya janyo nuna ɓacin rai a cikin gida da ma ƙasashen waje waɗanda suka yi ta'alla wadai. Tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta da aka yi na tsawon sa'o'i 72 a birnin Aleppo na taimakawa mazauna birnin wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum. A wannan birnin fagen yaƙi da ke arewacin Siriya, ɗalibai sun koma makaranta, iyalan da aka ɗaiɗaita sun koma gidajensu, kuma masu hada-hadar kasuwanci sun koma bakin aiki tun bayan da yarjejeniyar ta fara aiki jiya Asabar. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai hedkwata a Burtaniya ta ce mummunan faɗa ya yi sanadin mutuwar farar hula sama da 300, ciki har da yara 57 a ranakun da suka gabaci tsagaita wutar. Amurka ta yi maraba lali da tsawaita kwance ɗamarar a Aleppo, to amma ta ci gaba da neman faɗaɗawa, ciki har da batun samar da sabuwar gwamnati a Siriya. Da Amurka da Rasha sun haɗa gwiwa wajen ƙoƙarin cimma wata yarjejeniyar zaman lafiya. Yau Lahadi rana ce ta tunawa da uwaye a nan Amurka da sauran ƙasashen duniya. Ranar da uwaye rana ce ta jinjina ma mata gaba ɗaya saboda irin himmar da suke bayarwa. Shugaban Amurka Barack Obama ya jinjina ma matarsa Michelle a jawabinsa na sati-sati. A cikin iyalinmu kowa ya san cewa shugabanci na ƙasa shi ne aiki na uku mafi muhimmanci, saboda haka a wannan satin zan ɗau wani lokaci in ce ma Michelle na gode, wato matarsa, saboda yadda take gudanar da aiki mafi muhimmanci, wato aikin uwa. Kuma zan ƙara jinjina ma surukata saboda kasancewa abin koyi ga Michelle da kuma hanyoyin mara iyaka da ta taimaka mani da Michelle muka tarbiyyantar da Maliya da Shasa. Shugaba Obama ya ƙara da yin kira ga kowa da kowa da ya jinjina ma mahaifiyarsa ta ainihi da ma ta riƙo. A al'adance iyalai kan miƙa kyautar fulawoyi ga innar gidan su kuma mata liyafa mai ƙayatarwa albarkacin wannan ranar, wadda ta samo asali tun daga shekara ta 1914.
Ibrahim, ni ma kyautata da liyafa ta na jira na a gida. To Ibrahim ka almasi Garba kenan ya karanto labaran duniya. Kwamitin binciken almundahana da karɓo kayan gwamnati da aka ɗauka ba bisa ƙa'ida ba a jihar Bauchi ya kammala aikin shi, kuma kwamitin ya gano cewa gwamnatin da ta gabata ta Malam Isa Yuguda ta yi almundahana da wasu kuɗaɗe sama da naira miliyan 80,000. Ga dai Abdulwahab Muhammad, wakilin muryar Amurka da ci gaban labarin daga Bauchi.
Shugaban kwamitin Ahmed Tijani Babu Gamawa ya ce an ɗau tsawon watanni 7 ana gudanar da bincike a wurare daban-daban da suka hada hadda cibiyar kula da marayu da marasa galihu, hukumar ilimin firamare daga matakin farko, hukumar ƙanana da matsakaitan kamfanoni da kuma yankunan ƙananan hukumomi guda 20 da ke jihar Bauchin, inda ya ce abinda suka gano ba shi da kyau. Sannan ya ci gaba da cewa
abinda muka gani ba abu ne mai daɗi ba, abubuwa ne aka yi ta'adi da dukiyar jama'a wanda yake ya kai kuɗi kimanin biliyan 80 da wani abu. Da ke wannan an ɗauka ne a yi ta amfani da su ba hanyar da ya cancanta ba. Waɗannan su ne abubuwan da muka gani, banda abubuwa na filaye da gidaje da sauransu. Wannan maganan kuɗi da kadadi wadda aka
kun yi la'akari da cewa su wannan gwamnati da yake kuka fitar kuma akwai dindin ba su sukan da yake suka gada da shi
yato wayannan abubuwa kullum abin da muke faɗi gwamnati ne aka yi a wannan lokaci kamar ba doka da oda ba akwai kudade da yawa wanda aka karbo a madadin gwamnati wanda kuma bai amfani da su yadda ya kamata
kun gayyaci wasu mutane kamar su zo su ba su dangane da irin yiwuwa abin da ya shafe su
sai kwarai kuwa mun kira su a kwamishinoni sun zo nan mamanan sakatori sun zo shugabanni na agencies da departments duka sun zo sun ba da bayanansu
shi ma Anasu Basin a madadin tsohuwar gwamnatin Malam Isa Alhaji Salisu Ahmed Barau ta fa Balewa yace gwamnatin Malam Isa ya guda ba ta kashe kuɗi babu izini
babu wani kuɗi da ya kai manzalin dole sai an samu majalisar zattarwa wanda Malam Isa ya kashe ba tare da amincin majalisar zattarwa sa ba kuma akwai wanda takan wuce karfin majalisar zattarwa misali ko wanda ya shafi harkan kasafin kuɗi wanda sai mai girma gwamna ya tura wa majalisa kuma majalisa sun amince masa ake dawa a kashe su na san malam mutum ne wanda ya san doka duk abin da ya kashe majalisar zattarwa sa da kuma ta wakile ta yi na'am da shi da sauransu da ba gwamnatanci ne dai ba a gayyace ne a matsayin kakakin wancan gwamnatin akan ko in zo in ba da wani ba'asi ko kuma in zo in yi magana a madadin gwamnatin da muka yi ba
tana nufin cewa kenan ba su ma gayyace ku domin ku zo ku yi bayani a gaban kwamitin ba
eh to ai shi kansa ma kwamitin da suka kafa na binciken ban san wani irin kwamiti bane na bincike mu dai mun san akwai kwamiti da ku masana ko kuma lawyoyi suke kira judicial commission of inquiry to ban sani ba ko shi kwamiti ne kawai na tsarin na mulki kawai mai mulki ya ji kawai ya kamata ya kafa kwamiti a bi ka masa ko tsari ko na ta yi irin ta ne suka kafa to duk da hakan dai ni dai ban yi tsammu akwai ni gayyata nan musamman da aka tura gwamnatin jihar Bauchi akan da wata bayani ba ita wanda ta shude in kuma rin committee ne wata kila wancan committee da ta aiki ta shiga gidajen mutane da sauransu wanda a ƙarshe mun kai ta kotu kuma muka kada ita a kotu haka kuma umurce ta da ta maido mana da wasu kayayyakin mu da suka kwace in waɗannan ne abin da na sani kenan akai
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
ana turka turka saboda kudi daga mutum ya janye wando dan saboda kudi ana ma kai naushi saboda kudi
to kamar yadda kuka ji a labaran duniya a nan Amurka yau rana ce ta karrama iyaye mata rana ce da ƴaƴa ke gode ma iyayensu mata da kyaututtukan dadadawa saboda dawainiya da kuma sauran hidimomi da uwa kawai ke iya yi ma ƴaƴa to a garin Yola ma hadar gwamnatin jihar Adamawa Kristoci ƴan ɗariƙar Baptist sun yi hidimomin musamman albarkacin wannan rana ta karrama iyaye mata ga wakilin murya Amurka Sanusi Adamu da rahoton
Mabiya addinin Krista a duk fadin duniya sun kebe ranar 8 ga watan Mayu kowace shekara a matsayin ranar tunawa da uwaye. Sai da wannan ranar ya biyo bayan matsayin da taron mata Kristoci suka dauka bayan yakin duniya na biyu domin hana sake barkewar yaki da ya haddasa asarar rayuka wanda shine mafi yawa a tarihin bin Adama. Na halarci sujada ta musamman domin ranar uwaye a majami'ar First Baptist dake Jimeta a jihar Adamawa inda Reverend Ibrahim Audu Kukui ya gabatar da huduba mai taken mace mai daukar dawainiya ga yadda hirarta mu ta kasance jim kadan bayar sujadar da limamin
wannan rana tana da muhimmanci musamman a darekan mu na Baptist domin rana ce wanda mata suka zauna bayan yakin duniya suka zauna suka hada kansu domin su dauki mataki da za su ga an hana sake aukon yaki to wannan hali na kulawa na mata hali na juyayi domin ganin irin azaba na abinda yaki ya kawo yasa yau mu a matsayin mu na dare ka muna martaba mata da mutuna da wannan so ranan nan yana da muhimmanci sosai domin yana tuna mana irin kauna da mata suka yi da kuma yunkuri da suka yi domin su hana ci gaba da yaki a duniya baki
bayan ga wannan kuma ba akwai wasu shirye-shirye da kuke yi kamar na baiwa mata ko ƴan mata da mazaje shawarwari a wannan mako kuma
eh kore a mako irin wannan mazaje suka shirya kyaututtuka ga mata yansu domin su nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala su sun zama albarka ne haka ma suka shirya kyautai ga mata ga iyaye mata yara suna bada kyautai ga mata iyaye mata domin su gode wa Allah saboda rayuwarsu sannan kuma akwai koyoyi daban-daban da akan koyi akan yi domin a tabbatar wa mata su san cewa su albarka ne ga ƙasa albarka ne kuma wanda Ubangiji ya bayar domin haka ana shi shirya zuciyar su sani su yi zama kowace mace ta yi fahariya ta sani cewa ita albarka ne daga wurin Ubangiji.
Mabiya addinin Kirista sun yi amfani da wannan ranar a majami'ar First Baptist dake Jimeta domin yin musayar kyaututtuka tsakanin ma'aurata. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
A jamhuriyar Nijar kuma yawan ɗauke wutar lantarki ya kai ƙololuwa a cikin yanayin tsananin zahin da ake fama da shi yanzu haka, al'amarin da ya jefa 'yan ƙasar cikin halin ha'ula'i. Manya da yara na kuka kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Anya Mai Suleiman Muni Barma ya aiko mana.
Duk da yake daukewar wutar lantarki ba bakon abu bane a kasar Nijar, jama'a na ci gaba da kokawa akan wannan matsala ganin yadda al'amarin ke ƙara tsananta a wani lokacin da aka fi buƙatar wutar lantarki, wato lokacin matsanancin zafi inda ma'auni ke gwada degree Celsius ko Celsius 43 zuwa 44 a cikin inuwa, yayin da kamfanin wuta Nijar ke cewa matsala ce da ke tasowa daga Najeriya, inda can ne wutar lantarkin yankuna 7 daga cikin 8 na Nijar ke fitowa. Baya ga matsalar da take haddasawa masu sana'o'i, daukewar wutar lantarki na yi wa lafiyar ɗan adam barazana, musamman waɗanda suka manyanta. Alhaji Ibrahim, wanda ake kira shekarau, wani dattijo da ya ba shekaru 60 baya, ya koka akan wannan al'amari.
Yanzu zahin gada akwai, kaga akwai milatid da yawa shina zuwa, wani ya saba da ɗan sanyi sanyi nan, to ya zama to shina da televizor ko kuma yana da abin ga ventilator, sai zaman tun zuba huta ɗayan ta kwanta, wani wallahi ya kwanta sai soyayya ta wai bai samu min barci ba. Dan gidana musamman mai ɗaki na babba ta ce wallahi shekarun jiya da huta ta ɗauke ventilator ke ya tsaya, san musu ya ce ta ce musu barci ba. Shekarun jiya sana mun gude ini babu huta sam, an ka kwana cikin dare kuma an ka yanke soyayya ta wai kuma an ka ɗauke sai mu da ciko ba mai da huta ba. To ya kamata shigobi su tsaye akan wannan abin, shi ma yana cikin taimaka ma ƙasa, yana cikin arzikin ƙasa, musamman tun da wani bisa ga wannan abin da suka samu abincin da ci, yana sai da ƙyar ruwan sanyi babu, akwai wasu sun saba ƙyar ruwan sanyi nan babu, sai a kewaya sai ga dangalin su kingo nan wanda aka sai su $5, an sa su $10, $15, $20 kenan kuwa.
Matsalar wutar lantarki a jamhuriyar Nijar a yau ta kai matsayin da hatta yara ƙanana na da damuwa akan ta.
Sunana Atu. Gaskiya muna jin zayi kuma yana hana mu ɗaukar lesson, kuma in an kai kufir ba mu samu huta mu barci. Gashi deja semester ya kusa ida, feke mutum ya samu yana ɗaukar lesson ɗin shi paske lokaci ne na jaraba. Akwai wanda ba su iya supporting zahir, ba ma yar kaɗai har da uwaye.
Sunana Hadiza. Gaskiya an kai kufir ba mu jin daɗi ne, wata ran kai kufir tun witter sai wajen diswitter ake saukowa. Ga mu sai ɗan karen zahi ne a doka, wata ra da ma kufir ɗin ruwa ake nan gai.
Yanan kufir ɗin wuta sai ta jawo matsalar ruwa.
Wallahi haka ne, kullun dai ne hakan, ga da mun sauko da ikwal kufir ne ake nan gai, ba mu shin daɗi, da mun zo cikin gida ɗan karen zahi ne a doka. Watan ba mu ma ɗaukar lesson sai dai mu ta ikwal haka nan. Mu ta cikin class ba mu san komi ne ba, tunda dai jan kai kufir wata na sai tsakar dare ne kowa ya shiga kwana ke saukowa.
Idan a can baya kamfanin wutar lantarki Nijelek na danganta matsalar wutar lantarkin da kwaduwar turken wayoyi tsakanin Najeriya da Nijar, a wannan karan kamfanin a wata sanarwa da ya fitar ya bayyana cewa ayyukan gyare-gyaren da aka kaddamar a tashar samar da makamashi ta birnin Kebbi su ne dalilan da suka haddasa doguwar ɗaukewar wuta a wannan Juma'a da Asabar har ma da yau Lahadi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Nijar.
Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu haka agogonmu ke nuna mana cewa karfe 10:20 na safe, wato 4:20 agogon Najeriya da Nijar da Kamaru da Chadi. Ma saurare, yanzu ga Chris Alheri Abdu da shirin bishara.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da Lahadi. Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau shirin zai bada gudunmuwa a yunkurin shawo kan rikici da yake ƙara muni tsakanin Fulani makiyaya da manoma a Najeriya, wanda ke janyo asarar rayuka. Abinda ya kai ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya umarci rundunonin tsaron ƙasar su ɗauki matakan ba sani ba sabo. To kafin mu kai ga haka, bari mu fara da sujadar Lahadi. Ga Deborah Ayuba Buge na majami'ar EYN Locos Jimeta Yola jihar Adamawa.
Kan magana ta yau ita ce sabuwar birni. A cikin zaman mutum yana bukatar canji wuri ko kuma yanayi a cikin rayuwarsa. Wannan sabuwar birni da ake maganarsa daga sama ne take, daga wurin Allah. Wannan birni baya bukatar haikali domin Ubangiji Allah mai iko duka da ɗan rago su ne haikalinsa. Wannan birnin ba ta bukatar rana ko wata domin ta haskaka, ga ma ɗaukakar Allah ita ce hasken birnin. Wannan birnin ba abin da zai ɓata wurin zamansa, ga ma ba wani abu wanda ba shi da sarki da zai shiga ko wanda yana aikata kazanta ko karya. Masu shiga wannan birni sai waɗanda an rubuta sunayensu a cikin littafin rai kawai, wanda ya nuna kazantaccen ayyuka Allah baya bukata. Amma mu yi tafiya cikin haske, mu yi tafiya yadda yake so, wato ayyuka da muke yi na zunubi, wato kariya da muka yi magana matana ɗaya a cikin wannan kazantaccen ayyuka ba za su shiga ba, in ji littafin mai tsarki. Idan an ce yau birnin nan tana nan a shirye domin a shiga yanzu, nawa ne a cikinmu waɗanda za su samu shiga? Mutum da kansa zai iya gane ko zai shiga wannan birnin ko babu, domin ya san rayuwarsa. Abin yi shi ne duk wanda ba sunansa a cikin littafin rai ya yi kokari a rubuta. Allah Ubanmu yana so kowa ya yi rajista domin ya samu tsira. Ubangiji ya taimake mu a cikin sunan Yesu Ubangijinmu, amen.
Domin jawo hankalin al'umma da nufin neman ganin an samu zaman lafiya da kyakkyawar fahimtar juna a Najeriya, ina tare da Sheikh Tijjani Bala Kalarawi da kuma Reverend Muhammadu Dan Amarya. Ga abin da Sheikh Kalarawi yake cewa dangane da wannan lamari.
Malama zamani ne tilikin gankin kirari ne akan matsayina na almajiri, kamar da shi ma mai girman rabarar a matsayinsa na limami na Kirista.
Almajiri ne shi ma.
Auto shi kenan, dole zai mu duba mu ga menene addinin musulunci ya faɗi ko kuma ya yi tsawa ya hana yin bayani game da irin waɗannan tashe-tashen hankula. Malama, idan za mu yi wayi a dan tafiya, sai mu ga da zaman Tibi da Fulani abokan juna ne, suna wasa tsakaninsu da mutunta juna. Da tsakanin mai kiwo da kuma manomi su ma abokan juna ne, har suna gayyatarsa ya zubar da dabbobinsa a gonarsa don ya tara masa taki. To, al'amari ya zo, rayuwa ta zo ta canza, har a ce tsakanin Tibi da Bafulatani abokan wasa suna fada, har a ce tsakanin waɗansu ƙabilu da ake zaune da su daidai. Wato, in fara ce ƙabila ba fara nufin ko in ce da mutum arne ko kirsa ba, ƙabila Bahaushe ƙabila, Tibi ƙabila, Bafulatani ƙabila, Balarabe ƙabila. To, irin wannan zama da ake nada na mutunta juna, ina zato, ina kyakkyawan zato, amma ban tabbatar ba. La'alla yanayin siyasa da demokuraɗiyya ta kawo wasu abubuwa na halalar juna da waɗansu abubuwa, har abu ya kai ga irin wannan matsayi a ɗauki makami mutum ya kashe abokin zamansa, shi ma ya ɗau makami ya kashe abokin zamansa wanda jiya da shekarun jiya duka tare suke. To, wannan sai mu ce hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Wato bari in koma gare ka Reverend. Ina ne wannan zare sarke ne da ake ƙara samun sabani tsakanin Fulani makiyaya da manoma, kasancewa waɗannan sana'o'i fa sana'o'i ne da aka gada kaka da kakanni.
Kamar yadda malam ya faɗi, idan an dubi tarihi za a iske an yi zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma ba a cikin wannan ƙasa ta mu ta Najeriya kadai ba, amma a faɗin Afirka, musamman ga waɗanda muke magana makiyaya, waɗanda in an ce makiyaya a nan ana nufi Fulani. Fulani abokan zaman tare ne, abokan zaman lafiya ne. Fulani suna ɗauke da wannan al'ada ta Fulaku. Fulakun nan ku shi ke sa ba Fulatani ya jure Saudiya wani lokaci ma a ƙware shi. Fulakun sai ya ce to kai hakuri, kai ba Fulatani ne, akwai Fulakun. To saboda wannan makwabtaka ta daɗe ana zaune tare, amma yaya aka yi ta wani tudu ta wani gangare, bakin zaren yanzu yake so ya tsinke, ban ce ya tsinke ba, yake so ya tsinke. To ya yiwu ko an ƙara yawaita ne, ƴan adam sun yawaita, wurin noma ya yi kaɗan, gonar gado ta gagara, to wani lokaci za ka ji ana rikici akan makiyaya ko kuma akan burtali, cewa da nan kakanninmu suke wuce da dabbobinsu amma yanzu an nome shi. To waɗannan irin abubuwa suka kawo ta da zaune tsaye. Muna addu'a Allah ya sa a samu daidaitawa ta wurin hukuma. Idan batun burtali ne, a yi kokari a cire inda burtali yake, da a dawo da wannan burtali domin makiyaya su samu wurin kewayawa.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin Sanusi Adamu da ya taimaka wajen ganin nasarar shirin, da malaman namu Reverend Muhammadu Dan Amarya da kuma Sheikh Tijjani Bala Kallarawi, sai kuma Caleb Gitacho da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa bari alherin Allah Uba da zumata Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da takaitattun labaran duniya.
To a takaice, wata kungiyar ta'addanci mai alaka da ISIS ta dau alhakin kashe wasu yan sandan ciki su 8 a Masar. Kafar yada labaran Koriya ta Arewa ta ce shugaba Kim Jong-un ya ce kasar ba za ta yi amfani da makamin nukiliya ba sai ko idan wata kasar ta mata barazana. Hukumomi a Afghanistan sun rataye wasu mutane shida da aka yankewa hukuncin kisa saboda aikata munanan laifuka. Mulangi Sata, wanda da ɗan jam'iyyar PF ce mai mulkin ƙasar Zambia, ya ce shi a yanzu ya canza sheƙa zuwa babbar jam'iyyar adawa ta Zambia saboda rashin gaskiya a gudanar da harkokin tattalin arziki da kyautatama 'yan ƙasar. Wanda hakan inji shi ya sa yana cike da shakku da ɓacin rai. Yau Lahadi rana ce ta tunawa da uwaye a nan Amurka da sauran ƙasashen duniya. Ranar uwaye rana ce ta jinjina ma mata gaba ɗaya saboda irin himar da suke bayarwa. Tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta da aka yi ta tsawon sa'o'i 72 a birnin Aleppo na taimakawa mazauna birnin wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum a wannan birnin fagen yaƙi da ke arewacin Siriya. Ɗalibai sun koma makaranta, iyalan da aka ɗaiɗaita sun koma gidajensu.
To a gaida Ibrahim Ka Almasi Garba. Iyakacin shirin na yau kenan, sai kuma gobe da sahi da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye. Kahin mai sallama da ku ga gaisuwar fatan alheri da ƙara danƙon zumunta zuwa ga Alhaji Muhammad Rijiya Bama da duka jama'ar shi a Maiduguri jihar Borno da fatan suna nan lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Ale Plombier na Ramatu da Wahabi a unguwar Lazare da ke Nyamai a ƙasar Jamhuriyar Nijar da fatan suna lafiya. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto labaran duniya, da wanda ya haɗa mana sauti Caleb Gitacho da engineer mu Mr. Chang da Ismail Almami Khan wanda ya rako ni aiki, ni Halima Jumroki sallama da ku huta lafiya.